sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkan ku da wannan lokaci. Fatan an wuni lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Babanne. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Alhamis 28 ga watan Janairu shekarar 2021. Abubu da abubuwan da kike tafa da su, Hafiz ba mu karin labarai.
Masu bincike na hukumar lafiya ta duniya WHO sun kammala makonni biyu a killacewa Alhamis a garin Wuhan na China, inda za su fara gudanar da bincike kan asalin yadda nobar COVID-19 ta faro. Babban jami'in diplomasiya a Amurka Anthony Blinken ya nuna alamun cewa takunkuman da Amurka ta saka wa Iran za su ci gaba da kasancewa har na wani tsawon lokaci. Shugaban kasar Tanzania John Magufuli ya gargaɗi ministan lafiyar shi da cewar kada yi saurin karɓar allurar rigakafin annobar coronavirus, yana mai cewar babu tabbacin rigakafin na da inganci ko kuma yana aiki.
Kanan labaran duniyar kenan. To a cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa masu sharhi kan harkar tsaro a Najeriya na yin kira da a samar da dokar da za ta riƙa sakawa manyan harsoshin sojin ƙasar wa'adi, yayin da sabbin da shugaba Buhari ya naɗa suka kama aiki.
Wasu ɗan ƙasashe ba ma za a tsaya ana wannan rigimar ba, saboda me yasa? Shi kan shugaban ƙasar akwai dokan da aka sa mushi cewa idan mutanen nan suka yi shekara kaza za a cire su, idan kuma za ka ƙara musu ne sai aka sa ƙa'idojin da dole sai waɗannan ƙa'idojin suna ciki, sannan za ka ƙara musu girma.
Sannan kuma har ila yau a Najeriya, a yayin da ake ci gaba da fama da matsalar hare-hare 'yan bindiga da garkuwa da mutane domin kuɗin fansa, abokin aikin mu Haruna Shehu Marabar Jos ya tattauna da kwamishinan harkokin tsaron cikin gida na jihar Kaduna.
Wannan matsalar ta fara ne a tsakankanin al'ummar Filani, wato makiyaya. Akwai wasu gungun mutane wanda ke ta korashan, ba su da dukiya, suna zuwa gurin, suna zuwa rigaji ko kuma garuruwa musamman a karkara, inda da yawa daga cikin al'ummar Filani suna da dukiyarsu na dabbobi.
Baya ga haka, Aisha Filani nan ta fada shirinta na lafiya uwar jiki. Za kuma kawo muku kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan, bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Masu bincike na hukumar lafiya ta duniya WHO sun kammala makonni biyu a killacewa Alhamis a garin Wuhan na China, inda za su fara gudanar da bincike kan asalin yadda annobar COVID-19 ta faro. Tawagar ta ƙasa da ƙasa ta hau motar bas bayan sun fito daga hotel ɗin yau da rana. Rana wadda ta shafa watanni tana watsi da kiraye-kiraye na yin bincike na ƙasa da ƙasa, ta yawa alƙawarin ba wa masu binciken damar yin aikinsu yadda ya kamata. Ana sa ran tawagar za ta shafa kusan makonni biyu tana yi wa mutane tambayoyi daga cibiyoyin bincike da asibitoci da kuma kasuwar da aka fara samun wanda ya kamu na farko. Hukumar ta WHO ta ce dalilin yin wannan aiki ba wai a ɗaura laifin annobar ba ne a kan wani, amma don a gano yadda ta fara domin a kare a kuma yaƙi ɓarkewar cutar a nan gaba. Muna neman amsa ne don kare gaba. Ba wai mu kama mai laifi ba ko mu ɗaura laifin kan mutane ba. Mike Ryan, babban jami'in hukumar ta WHO, ya bayyana haka a farkon wannan watan na Janairu. Babban jami'in diplomasiya a Amurka Anthony Blinken ya nuna alamun cewa takunkuman da Amurka ta saka wa Iran za su ci gaba da kasancewa har na wani tsawon lokaci, yayin da hukumar Washington ke jira su ga ko Iran ta daina keta yarjejeniyar da aka kulla ta 2015 da manyan kasashen duniya kafin ta sake shiga wannan yarjejeniya da gwamnatin da ta shuɗe ta fice. Yayin da yake magana a jiya Laraba a taron manema labarai na farko tun bayan da aka rantsar da shi, sakataren harkokin wajen Amurka Blinken ya ce Amurka na da sauran tafiya wajen cika alkawarin da shugaba Joe Biden ya yi a lokacin yakin neman zaɓe na sake shiga wannan yarjejeniya wanda ake kira JCPOA a takaice. Tun a shekarar 2019, Iran take kare yarjejeniyar ta JCPOA wacce ta daƙile ayyukan shirin kera makaman nukiliyanta a matsayin martani kan ficewa daga yarjejeniyar da tsohon shugaba Donald Trump ya yi, wanda ya gaban kansa ya tsaurara takunkuma akan hukumomin Tehran. Sojojin Myanmar masu karfin fada sun ki cire batun yuwar yin juyin mulki kan ikirarin da suke na cewa an tafka magudi a zaben kasar na shekarar 2020 yayin da kwararru suke yin gargadin cewa takaddamar za ta iya haifar da rikicin siyasa ga jaririyar demokradiyyar kasar wacce ta farfado daga mummunan mulkin sojin shekaru 10 da suka gabata.
A gaida Muhammad Hafiz wanda nan ba da jimawa ba zai sake dawowa domin kawo mana ƙarshen labaran duniyar. To kamar da kuka ji a farkon shirin, yayin da sabbin manyan shugabannin rundunar sojojin Najeriya da shugaba Buhari ya nada suka kama aiki, masu sharhi kan harkar tsaro na ganin kamata yayi a yi dokar da za ta rika saka manyan hafsoshin wa'adi don gujewa zaman su a makamin na tsawon lokaci da bai kamata ba. A farkon makon nan dai, shugaba Buhari ya sauke manyan hafsoshin sojin kasar duk da cewa a baya ya ki jinkirin na jama'a da 'yan majalisar dokoki suka yi ta masa na ya sauke su. Daga Abuja ga rahoton Hawa Umar.
Kimanin shekaru biyu kenan 'yan Najeriya ciki har da 'yan majalisar dattawa da wakilai ke fatar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai kwaɗe manyan hafsoshin daga mukaminsu. Duk da mutane na cewa an makara amma da babu gara ba da'i, sun yi fatar shugaba Buhari a sauran wa'adinsa na mulki zai rika ɗaukar shawarar jama'a kan muhimman lamura. Dan majalisar wakilai Kasimu Bello mai gari ya ce duk da azamar shugaba Buhari ta yin aiki amma karewar basiran tsoffin hafsoshin ya hana samun nasarar kare rayuka da dukiyoyin jama'a.
Amma gaskiyar magana shine wa'annan shugabannin tsaro da lokacin da suka shigo sun shigo da hazaka, sun yi kokari, sun yi nasu iya rawar da zasu iya takawa, sun gaji, basirar su ta kare, ba su da wani sauran abin da zasu iya tabukawa dan Najeriya ni sabon zubi su irin nasu rawan mu gani.
Haka nan shi ma sakataren labarin APC a jihar Kebbi Alhaji Sani Dododo ya kyautatawa shugaban tunani cewa ba mamaki yana ran sai lokacin da ya dace ne ya jawo jinkirin sauyin.
To an sha mutu zuman kasa ya jaye su ya kawo wasu. To yana yi wakil zama ne tsohon retired general shi ya san abin da yake rubuwa yan mutanen mu mun gani ba. Kuma yanzu ana tahiya ne ba analog ba. Ana tahiya ne digital. Ma'ana ana tahiya mai yatsu ba mai dungu ba.
Group Captain Sadiq Garba ya buƙaci 'yan Najeriya su tsara dokar da za ta ƙayyade wa'adin mulkin manyan hafsoshin.
Wasu ƙasashe ba ma za a tsaya ana wannan rigimin ba, saboda me yasa shi kan shugaban ƙasan akwai dokan da aka sa mushi cewa idan mutanen nan suka yi shekara kaza za a cire su. Idan kuma za ka ƙara musu ne sai aka sa ƙa'idojin da dole sai waɗannan ƙa'idojin suna ciki sannan za ka ƙara musu girma. So kaga a dokanni a wasu ƙasashen ba ta bar abun a buɗe ba. To amma a gaskiya a Najeriya abun a buɗe yake. Shi yasa idan ana maganin shugaban kasa ni a matsayina ina cewa to idan an ce ba za su ba ko kuma laifin majalisa, saboda wake doka ai ba shugaban kasa ke doka ba, majalisa suna damar su doka. To a yanzu a gaskiya babu wannan dokan. Idan muka duba wasu kasashe saboda komai koyin shi muke yi, so zan ma gaba da ai tura suka kawo mana shi. In ka dauke zu alal misali America, abin da yake a rubuce a cikin doka shine irin waɗannan manya-manyan mukamai na soja shekara biyu za su yi. Dokar su ta ba shugaban kasa karfin shi ne zai ce na sawa ne, amma wannan nan da sai sa su kuma majalisa sai suka samu shi makari sai wani mai kaza za ka sa.
Ana kyautata fatar sabbin hafsoshin karkashin tsohon kwamandan rundunar yaki da Boko Haram Janar Leo Irabo za su dage wajen sauya lamuran tsaro da suka taɓarɓare don kar jama'a su dawo daga rakiyar su. Hawa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Hawa Umar. Har yanzu dai kuna tare ni ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da ƙarshen labaran duniya.
Babban ƙasar Tanzania John Magufuli ya gargaɗi ministan lafiyar shi da cewar kada yi saurin karɓa allurar rigakafin annobar coronavirus, yana mai cewar babu tabbacin rigakafin na da inganci ko kuma yana aiki. A lokacin wani jawabinsa jiya Laraba a yammacin ƙasar, Magufuli ya nuna ta baba ko rashin amincewa da magungunan da kasashen Turai suka hada. Ya ƙara da cewar idan har Turawa suna iya samar da magani, haida sun samar da magungunan cutar kanjamau da tarin fuka da sun zama tarihi, haka da an samar da maganin zazzabin cizon sauro da ciwon daji. Magufuli ya umarci ma'aikatan lafiyar da cewar kada su fara amfani da maganin har sai kwararru a kasar ta Tanzania sun tabbatar da ingancin rigakafin. Ya ce Tanzania ba za ta zama kasar da za a yi gwajin allurar da ita ba. Shugaban da ya ayyana kasar da cewar ba su da annobar coronavirus, babu kuma wanda ya mutu sanadiyar kamuwa da cutar. A yau Alhamis, kotun kolin Pakistan ta wanke ɗan ƙasar Birtaniya da aka yanke hukunci a shekarar 2002 bayan da aka same shi da laifin shirya sacewa da kuma filla kan ɗan jaridan nan na Amurka Daniel Phil. Kotun ta wanke Ahmad Umar Sheikh da wasu 'yan ƙasar Pakistan uku na gaba ɗaya tuhume-tuhumen da ake musu a shari'ar, inda ta ba da umarnin cewa a gaggauta sakin Sheikh da sauran mutane uku daga gidan yari idan babu wata shari'a a kansu. Sai dai mutanen hudu sun shafe shekaru 18 a gidan yari a Pakistan saboda mummunan kisan da aka yi wa ɗan jaridan nan na Wall Street Journal. Kotun ya ji da ta'addanci a lardin Sindhi na Pakistan, inda laifin ya faru shekaru 18 da suka gabata, ta yankewa Sheikh da aka haifa a Birtaniya hukuncin kisa saboda kashe Pell, an kuma yankewa abokanan nasa hukuncin ɗaurin rai da rai.
Ake ci gaba da fama matsalar har-haren 'yan bindiga da garkuwa da mutane domin kuɗin falfa a Najeriya a baya-bayan nan. Fulani makiyaya na fuskantar manyan ƙalubale inda ake far musu a wasu sassan ƙasar saboda zarginsu da ake yi. Sai dai a wata hira da abokin aikinmu Haruna Shehu Marabar Jos da kwamishinan harkokin tsaron cikin gida na jihar Kaduna Samuel Arwan ya ce dole ne a riƙa yi wa Fulani adalci domin su ma abin yana shafan su sosai. Ya fara ne da duba asalin matsalar.
Wannan matsalar tana da ɗan tarihi, ba matsala ce wadda ta kunno ka cikin 'yan shekarun nan ba, a'a, matsala ce wadda ta fi shekara 10. Wannan matsalar ta fara ne a tsakankanin al'ummar Fulani, wato makiyaya. Akwai wasu gungun mutane wadda ke ta korar shanu, ba su da dukiya, suna zuwa gurin, suna zuwa rigaji ko kuma garuruwa musamman a karkara, inda da yawa daga cikin al'ummar Fulani suna da dukiyarsu na dabbobi. To sai ya kasance waɗannan gungun barayin masu korar shanu suna ta masa zalunci, suna sata dukiyoyin al'ummar Fulani wadda suke karkara. To kuma a wannan lokacin sai ya kasance gwamnati bata damu da wannan matsalar ba. Su waɗanda ake sace musu dukiya ana ta talautar da su, sannan kuma daga baya su waɗanda suke wannan korar shanun ya kasance cewa sun fara aiki da makamai domin sun zo sun fara samun tirjiya. Su wanda suke korar shanun nan suka zo suka fara gwama wannan abin da suke yi da kuma satar masu shanun su kai su jeji, sai idan iyalan masu garken dabbobin nan sun saida sai a basu kuɗin. To dai haka wannan abin yana da canja salo, har ya kai inda suka fara tare hanyoyi, ya kai yanayin da suka tsallako daga al'ummomin Fulani suka shiga wasu al'ummomin. Su Fulani wanda ake korar shanunsu babu wanda zai tsaya musu, babu wanda zai tabbatar, babu wata tsari kamar inda na yi magana akan inda za a nemo musu haƙƙinsu. Wani lokaci in ma suka je gun jami'an tsaro babu wani abu, wahala a suke. Al'ummar Fulani wanda zai zaune a nan kusa, wanda su ma ɗin ba su ji ba, ba su gani ba, sai ga an far musu. Ya zama wajibi a sake datse, a dakile hanyoyi inda ake safaran mayagun makamai. Ya zama wajibi al'ummomi su san cewa baba kona ba Fulani ne ke garkuwa da mutane ba. Ya zama wajibi su ma ɗin a masu adalci. Ya zama wajibi a samu isassun jami'an tsaro, sannan gandun daji da kuma sauran wurare wadda babu alamomin jami'an tsaro ko kuma babu alamomin gwamnati, a tabbatar da cewa an samu hukumomi a waɗannan wuraren, domin waɗannan mutanen a irin waɗannan yanayin suke ta cin karatsu babu babbaka.
Samuel Arwan kenan, kwamishinan harkokin tsaron cikin gida na jihar Kaduna. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumi-dumin su. Yanzu kuma ga Aisha ta sale da shirin lafiya uwar jiki.
Sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon nani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah Amin tuma amin
lafiya uwar jiki jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da jimirin sauraron mu a cikin wannan shirin zamu yi kokarin amsa tambayoyin masu sauraro ne game da zazzabin lasa me ke kawo zazzabin lasa alamomin cutar da kuma uwa uba menene rigakafin don amsa waɗannan tambayoyi wakiliyar mu Hawwa Umar ta zanta da Dr. Lawal Isa Tahir ƙwararren likitan yara da ke Abuja sai ku matso kusa ku ji amsar tambayoyinku da ya danganci zazzabin lasa.
Masu saurare barkamu da wannan lokaci. Cutar zazzabin lasa tana daga cikin cututtukan da ake cewa hemorrhagic viral fevers, wato zazzabi wanda yake ja a samu mutum yana zubar da jini. Kuma kwaya cutar lasa virus ita ke kawo wannan cuta.
Da wasu alamomi ake gane cewa mutum ya kamu da ciwon zazzabin lasa.
Da farko cuta ce kamar yadda kika san zazzabin cizon sauro babu wani matsananciyar wata matsala sai dan zazzabi haka ciwon kai mutum ya ji ya gaji ko ya ji tsokokin shi suna ciwo baya son ya ci abinci da sauransu wannan yawanci kafin ta zama ta tsananta kenan daga lokacin da ta tsananta sai ya kasance akwai dukkan waɗannan abubuwa sun ta'azzara zazzabin ne ya kasance yayi tsanani sosai in aka gwada zafin jikin ma'aunin Celsius ya kan iya kai wajen 39-40 abin da sama kuma sai kasance idanu sun yi ruwan dorawa sai mutum ya fara zubar da jini ko ta hanci ta baki har fata jiki sai kasance wani lokaci idan jinin na ya zuba cikin kai an fara suma ko jijjiga ko ya kasance mutum ma da ya fita hayyacinsa bai san inda yake ba
kai bayanin cewa wasu kwayan cuta wato virus ke kawo wannan zazzabin lasa su kuma me ke haddasa waɗannan kwayoyin cuta
to waɗannan kwayoyin cuta suna rayuwa a wani beran nan kuma yana da dan bambanci kadan da beran gida yawanci beran daji ne yadda ake gane shi shine yana da nonuwa sosai shi yasa ake ce mai multimammal sannan yakan shigo cikin jama'a ta hanyoyi da dama garuruwa da dama zaki ga idan kina tafiya akan hanya mutane suna shanya abinci a bakin titi wani lokacin dalilin da yasa kenan sai beran nan ya shigo yayin kokarin cin abincin nan sai ya fitsari a wurin nan sai ya kasance fitsari ya hadu da abincin wani lokacin kuma saboda ana kona dajijjuka da sauransu bayan sai kasance sun fantsama sun shigo cikin gari to suna haihuwa matukar haihuwa cikin dan lokaci kankani suke hayayyafa sai kasance idan fitsarin sai zo ya hadu da wani sanadi na abincin dan adam sai ya shigo cikin jama'a to kuma dan adam idan ya kamu shi ma kuma zai iya ba wani mutum sai kasance ta yadu kenan ta wannan hanya
misali da kai bayani ko beraye fitsari akan abinci aka akai amfani da wannan kayan abincin shin cutar tsawon wani lokaci take yi a waje kafin ta mutu
takan dan rayu na dan tsawon lokaci gaskiya a cikin abincin shi yasa take da saukin yaduwa sannan kuma idan mutum ya kamu da ita din sai ta dan dauki takan iya daukar lokaci ba ta nuna ba wasu tana iya nuna a cikin dan kankanin lokaci kwana 2 zuwa kwana 5 amma takan iya kai har sati 3 ba ta nuna alama ba a jikin mutum sannan kuma a lokacin da mutum take jikin shi dinnan zai iya yada ta ba tare da an sani ba
kamar cuta wasu hanyoyi mutumin da ke dauke da cutar zai iya yada ta ga sauran jama'a
to shi ma zai iya kasancewa ko ta duk wani abu ko yawo ko jini ko majina da sauransu ko ta fitsarin kamar shi ma yadda wancan bera yake iya fitar da ita ta wani hanyar da ruwa da jini zai iya fitowa zai taba mutum zai iya yada ta saboda haka zai iya misali amfani da banɗaki ya taba handle din mabudin kofa wani ya shige ya taba shi ma bai sani ba sai ya kasance an yara ta cikin al'umma shi yasa take da saurin yaduwa cikin al'umma
shin cutar zazzabin lassa kan shafi yaran da suke cikin ciki
idan mahaifiya ta kamu da cuta zai iya yiwa jariri ya samu saboda yadda alaka ta da jaririn nan to amma mafi yawanci irin wannan da wuya ta rayuwar da har za ta ga mahaifiyar yaran matukar ta kamu da wannan cuta har cuta ta kamu to da wahala har ta haife yaran zai kasance saboda kin ga yadda suke bala'in zubar da jinin nan tashi hankali ne jini ne zaka ga yana zuba kamar famfo da wahala ko ita din ko jaririn su kai labari a irin wannan halin
gane cewa cuta ce wadda take da hatsari kuma take da saurin yaduwa shin kana da rigakafi
to gaskiya rigakafin ta na farko shine daukar matakan kare tsaftar abinci sannan kauda waɗannan beraye sannan yanayin yadda mutane ke shanye abinci da abubuwan da ake amfani da su don abinci a bakin titin nan da kone-konen daji da ake koro beraye na suna shigo cikin gari sune abu na farko da za a yi ya kasance wanke hannu mutane suna wanke hannu matuka a rinka rufe abinci da duk abin da ake amfani da shi wurin abinci misali kayan kitchen an amfani an wanke su to a rufe su yadda kada beraye su samu damar da za su mu'amala da wurin abinci a rinka rufe shi ruwan sha a rinka rufe shi a kuma kare yadda ake samun ruwan shan kamar misali rijiyoyi ya kasance suna da marafa da sauransu
a yaya za mu kwatanta yawan yaduwar cutar a Najeriya
to a Najeriya gaskiya ta kai matsayin annoba kwanan nan zaki ji jihohi da dama ana ta bayani saboda ta yadu saboda ka tana da yawan gaske ta kai matsayin annoba
likita wasu hanyoyi ya kamata mutum ya bi domin kare kansa daga kamuwa da wannan cuta
to duk lokacin da aka yi zargin mutum yana da ciwon nan kada yan uwa su ce bara a bar shi a gida da bukatar a kai shi asibiti don idan asibiti an tabbatar da cutar nan to su din da suka yi mu'amala da shi akwai abin da za a iya taimaka musu da shi sannan kuma a kare yaduwar ta daga cikin al'umma sannan ko yanayin yadda ake mu'amala da gawar wanda ya rasu da wannan cuta akwai matakan da ya kamata a dauka yana da hatsarin gaske don ko bayan mutuwar shi a dan ruwa da ko jini ko bayan gida zai iya yaɗa cutar nan ga mutane
mafi yawanci akan ce duk abin da aka dafa shi ya san kashe cuta misali ma in ana zargin ko ruwa ba shi da tsafta akan shawarci mutane su tafasa ruwan nan domin a bar shi sanyi kafin a sha shin ita wannan cutar wuta baya kashe ta ne
wuta za ta iya kashe kwayar cuta to amma misali a ce an dafa abincin na abincin lafiya lau amma kuma farantin da za a zuba abincin akwai matsala to kin ga in aka zuba stilin an ci za a samu matsala kenan saboda haka za a kula da tsafta abinci da kuma tsaftar kayan mu'amala da abincin da kuma ta yanayin rufe kayan idan an wanke su sannan a san dai da za a guji mu'amala tsakanin beran da al'umma
to likita za a iya cewa kenan cutar zazzabin lassa tana da kamanceceniya da cutar ebola
tana da kamanceceniya da ita shi yasa dukansu ake kiran su hemorrhagic viral fever wato dukansu suna da yanayin kasancewar na daya daya jinsin virus ke kawo su na biyu suna kawo zubar da jini kuma suna kisa matuka na uku kuma suna yaduwa cikin al'umma cikin kankanin lokaci
cutar nan tana da hatsari ga kuma saurin yaduwa ga kuma illolin da take kawowa don a lokuta da dama akan rasa rai ko kuma aka rasa mutumin da ya kamu da wannan cuta wani mataki hukumomin lafiya suke dauka a asibitoci domin wayar da kan jama'a game da tsaftar muhalli da yadda za su kare kansu daga kamuwa da cutar nan
to a kullun zaki ga ana ta kamfen akan kula da tsaftar abinci da sauransu saboda yana kare cututtuka da dama a lokaci da tsaftar kadai za ta kare faruwar cututtuka da dama kuma za ki ga gidajen rediyo kamar naku da sauransu ana ta kokarin wayar da kan jama'a akan illar waɗannan cututtuka da kuma amfanin kula da tsaftar nan yana da matukar amfani
shin akan zo a warke har mutum ya rayu ya ci gaba da mu'amala bayan ya sha fama da cutar
akan samu wanda suka rayu wasu su kasance sun samu matsaloli ko abin da ya shafi ji ko gani wani lokacin tabin hankali idan ya kasance ya shafi kwakwalwa da sauransu, amma kan warke kuma a ci gaba da rayuwa. Takan iya haifar da matsala na dindindin, akan samu waɗanda sukan ci sa'a kuma su warke din ba ta bar musu wata matsala ba.
To da fata an gamsu kuma za a kiyaye kai daga kamuwa da wannan cuta ta lasa. Godiya gare ki Hawwa Umar da Dr. Lawal Isa Tahir. Ni ce Aisha Tusli. Ku kasance cikin koshin lafiya.
Madalla a gaida Aisha Tusli. Yanzu kuma sai ka dan daga cikin sakonni da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar email. Sakonmu na farko da muka samu a yau sakon haɗin biwa ne daga wato Abubakar Hayala Kwaja da Bala na Yashi dukkan su a jihar Kogi. Suka ce tabbas mun yaba da matakin da gwamnonin Kudu maso Yamma ta ɗauka na janye wa'adin da suka sanya wa Fulani makiyaya da suka ce daga yankin su ba don komai ba sai don kaucewa ƙurar da za ta fiyo bayan hakan wanda ka iya zama barazana ga zaman lafiyar 'yan Najeriya. Amma Najeriya baki daya da fatan Allah ya kara mana fahimtar juna a koda yaushe. Amin summa amin. To shi kuwa Abubakar Amfure Lakwaja cewa yayi shakku babu mu ji mamakin matakin da ƴan Kudu maso Yamma suka dauka na janye yunkurin kan korar Fulani makiyaya daga yankin su don matakin ya ci karo da dokar tsarin mulkin Najeriya wacce ta baiwa kowane ɗan Najeriya cikakken ƴancin zama a duk inda ya ga dama a faɗin Najeriya. Fatan Allah ya kanar da mu tare da fahimtar juna. To sai kuma sako na gaba daga Hafizu Balarabe Gusau shi kuma cewa yayi to ba hangen dala bane shiga bane da fatar kwalliya za ta biya kudin sabulu nan take wajen sauya manyan jami'an tsaron ƙasa. Al'ummar Najeriya mu ga sauyin ci gaba da kakkaɓe musu aikata miyagun laifuka a sassan Najeriya baki daya. To sai sakonmu na ƙarshe da muka samu daga Muhammad Malaminta mai ɗinki unguwar Alheri Zuru shi kuma cewa yayi assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Kamar kullum yau ma ina son yi amfani da wannan dama da kuke bamu domin in jajanta wa al'ummar ƙauyen mun haye na ƙaramar hukumar Danko Wasago da ke jihar Kebbi inda waɗansu 'yan bindiga da ba a san ko su waye ba sun kai wa tawagan 'yan saƙai wanda har ya kai ga mutuwar mutum sama da 30 ciki har da sojoji biyu. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya tona asirin waɗannan 'yan bindiga kuma Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar tsaro a wannan ƙasar tamu. Amin summa amin. To madalla mu kuma kore da sakonnin naku ku ci gaba da aika mana da sakonni. To yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da labarai amma fa a takaice.
Masu bincike na hukumar lafiya ta duniya WHO sun kammala makonni biyu a killace wa Alhamis a garin Wuhan na China inda za su fara gudanar da bincike kan asalin yadda annobar COVID-19 ta faro. Tawagar ta kasa da kasa ta hau motar bas bayan sun fito daga otal din yau da rana. Rana wadda ta shafa watanni tana watsi da kiraye-kiraye na yin bincike na kasa da kasa ta yi alƙawarin ba wa masu binciken damar yin aikinsu yadda ya kamata. Ana sa ran tawagar za ta shafa kusan makonni biyu tana yi wa mutane tambayoyi daga cibiyoyin bincike da asibitoci da kuma kasuwar da aka fara samun wanda ya kamu na farko. Babban jami'in diplomasiyya Amurka Anthony Blinken ya nuna alamun cewa takunkuman da Amurka ta saka wa Iran za su ci gaba da kasancewa har na wani tsawon lokaci, yayin da hukumar Washington ke jira su ga ko Iran ta daina keta yarjejeniyar da aka kulla ta 2015 da manyan kasashen duniya kafin ta sake shiga wannan yarjejeniya da gwamnatin da ta shuɗe ta fice. Sojojin Myanmar masu ƙarfin faɗa sun ki cire batun yiwuwar yin juyin mulki kan ikirarin da suke na cewa an tafka magudi a zaben ƙasar na shekarar 2020, yayin da ƙwararru suke yin gargaɗin cewa takaddamar za ta iya haifar da rikicin siyasa ga jaririyar demokuraɗiyyar ƙasar wacce ta farfaɗo daga mummunan mulkin sojan shekaru 10 da suka gabata. Usan Suki ta jam'iyyar National League for Democracy ta lashe zaben 8 ga watan Nuwamba da gagarumin rinjaye.
To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗayansa. sai kuma an jira da misalin karfe 9 da rabi agogon Nigeria na jihar Kamaru da Chad. Wato daga garabi kenan agogon Ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Babanne da yake da gabatarwa sai kuma Julie Leather Question da hada mana shirin. Ni Hadiza da Chad ke cewa ku ta gajiya. Sai mu hada shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. Sai dai kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe.